Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya, Asabar kafar sadarwar Twitter ta haskaka kalaman jami'an Turai da ke yin Allah wadai akan gazawar kasar Jamus wurin daukar matakin aika tankunan Leopard zuwa kasar Ukraine. Ministan harkokin wajen Latvia Edgar Zrinkevich ya kira ga Jamus da ta samar da tankunan Leopard ga Ukraine yanzu. Ana buƙatar ɗaukar wannan matakin don dakatar da ta'addancin Rasha da kuma taimakawa Ukraine da dawo da zaman lafiya a Turai cikin sauri. Jamus a matsayinta na babbar ƙasa a nahiyar Turai tana da alhaki na musamman akan wannan batu, in ji shi. Yana magana a matsayin kansa da kuma ministocin harkokin waje na Lithuania da kuma Estonia. Prime Minister Estonia Kaja Kallas ta yi kira da aika da makaman da yawa zuwa Ukraine da sauri. Game da yakin Rasha da Ukraine kuwa ta ce, muna cikin sa har tsawon lokaci. Ministan harkokin kasashen waje na Poland Zbigniew Ray ya kira ga daukar mataki yanzu. Wani hari da sojojin Amurka suka kai ya kashe mayakan Al-Shabab akalla 30 a kusa da garin Galkad da ke tsakiyar kasar Somalia, inda sojojin Somalia ke fama da kazamin fada, in ji rundunar sojojin Amurka da ke Afirka a cikin wata sanarwa. Harin, wanda rundunar sojin Amurka ta bayyana a matsayin harin kare kai na haɗin gwiwa, ya faru ne a ranar Juma'a a wani wuri mai nisan mil 162, wanda ya daidai da kilomita 260 a arewa da Mogadishu, babban birnin ƙasar, inda mayakan Al-Shabab sama da 100 suka kai wa sojojin ƙasar Somalia hari, in ji sanarwar. Rundunar sojojin Amurka a Afirka, reshen sojojin gwamnatin Amurka a nahiyar, ta ce babu wani farin hula da ya jikata ko kuma ya mutu a harin. An ce an lalata motoci guda uku. Mayakan Al-Shabab sun kai farmaki a kan sansanin sojin Somalia da ke Galgad a ranar Juma'a, inda suka kashe sojoji akalla 7 a cewar gwamnatin Somalia da kungiyar 'yan ta'addan. Mayakan sun yi ta tayar da bama-bamai na cikin motoci da kuma harba makamai, amma daga ƙarshe an fatattake su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ma'aikatan fadar White House a gwamnatin Joe Biden, Ron Klain, yana shirin ajiye mukaminsa a 'yan makonni masu zuwa, a cewar majiyoyi da suke da masaniya ga wannan labarin a jiya Asabar, wani babban canji na bazata. Klain ya sanar da Biden shirin nashi, in ji majiyoyin. Lamarin na tabbatar da wani labari na jaridar New York Times, wanda ya ce mai yiwuwa ne hadimin fadar shugaban kasar da ya dade yana aiki ya ajiye aiki bayan jawabin shugaban kungiyar tarayyar Turai a ranar 7 ga watan Fabrairu. Klain, mai shekaru 61, yana da dogon tarihi a fadar White House, inda ya taba rike mukamin babban hafsan ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban kasa Al Gore da kuma Biden a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa karkashin shugaba Barack Obama. Ficewar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke shirin bayyana aniyarsa na neman wa'adi na shekaru 4 na biyu a shekarar 2024, sanarwar da ake jira bayan jawabinsa akan hali da ƙasa ke ciki. Ana ci gaba da cece kuce a yanar gizo game da amincewar biyan taron da jami'an 'yan sanda garin Lancashire suka kakaba wa Prime Minister Birtaniya, bayan da asiri ya tono a hoton kafar sadarwa na Instagram. Faruwan wannan al'amarin ya janyo ra'ayoyi mabambanta da cece kuce a kafofin sada zumunta na zamani, duba da girman mukami da kuma ta hanyar da aka gano ya aikata laifin. Tun da farko dai an ci taron Prime Minister ƙasar Birtaniya saboda rashin daure bel a lokacin da ya dauki wani hoton bidiyo wanda ya kafe a kafofin sada zumunta a bayan wata mota a arewa maso yammacin Ingila. Lokacin da Rishi Sunak ya kafe hoton bidiyon a kafar Instagram, an lura da kuskurensa a ko'ina. Wasu daga cikin waɗanda suka kalli bidiyon sun mika kukansu ga 'yan sandan a garin Lancashire.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na yau mini babban kamu ne, sha'anin harkan kasuwancin ya sha bamban da wanda yake. Shi kasuwanci ne wanda yake kasa da kasa ake, wuri ne wanda yake ake wato hada-hadar saida da kuma sayan duwatsu na alfarma. Zan so kamar yanda yake na zo wuraren su, shagunan su, don saboda nan ne suke baje kayayyakin mai so ya zo ya saya. To anan dai dan fara tuntuban shi shugaban kungiyar masu sarrafa ma'adinai na jihar Bauchi. To ko zaka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Musa Santura Kifali, hukuman Fali. Ni ne shugaban ƴan ma'adini na jihar Bauchi karkashin kungiyar ƴan ma'adinai na kasa.
To shi wannan hidima shin me yasa ka shiga wannan harka?
To alhamdulillah, bayan bani na aikin banki shekaru 10 da suka wuce, kafin lokacin ina banki ina ganin muna mu'amala da Turawa da mutane da yawa masu harkan ma'adini, sai sha'awa ya shiga raina na wannan harkan. Ina dan tattabawa ina aikin banki, bayan bani na kuma sai na maida aikin ya zama sana'a na, saboda riba da amfanin da ke cikin sa.
Shin wannan harka ko kuma kasuwanci na ma'adinai yaya ake gudanar da shi?
To lalle kamar da aka sani, ma'adini na akasa ake tono shi, kuma ya kasu kashi biyu, akwai dutsen alfarma, akwai dutsen kayan nauyi. Wannan kaya idan muka fito da shi mukan kai bayan santa, kamar kayan alfarma kenan. Shi kuma kayan nauyi a nan warehouse dinmu ake zuwa a bi mu a saya, ko kuma a je bakin rami.
To ka ce mana kayan alfarma da kayan nauyi da me nema? Ga abubuwa ne ina gani kala-kala, ko za ka mun bayani ka ce wannan dutse kaza shine ake kira kaza, wannan dutse kaza shine ake kira kaza, ga sunan dai ina kallon su.
To lokacin da duniya ta koma kan kuɗi, bari mu fara da kayan alfarma. Wannan dutse da ake gani shi ake ce masa sapphire, wannan kuma ruby, dukkansu suna dangin jauhara ne. Babu dutse mai daraja mai tsadan su, don ko lu'ulu bai kai shi daraja ba, ma'ana diamond bai kai ruby da sapphire daraja ba. Yanzu wannan da kake ganin sa, in ba don albarkacin ka ba za a fito ma da shi ba. Wannan da kake ganin sa ya kai miliyan 500.
Wannan dan
wannan ai ta auren ka ba? Wannan ruby ne, ba don kai din bane ba za a fito ma da shi ka ganshi ba. Ruby mai kimanin girman gram 10 ya kai miliyan 500. Yanzu ma Bature ake jira ya zo ya dauka ya tafi da shi. Kaga muna da kayan alfarma daga ruby sai sapphire, duk ajin su guda ne. Bayan sapphire sai diamond, na san abin da zaka so ji kenan, abin da kafi sani kenan, diamond
the gold.
The gold, gold shine zinare. To daga diamond sai zinare, daga zinare sai tourmaline, sai aquamarine, sai topaz, sai kuma sauran su kamar su amethyst, kamar su quartz, giran kowa da akwai.
To ko zaka yi mana karin haske akan wasu cinikayyan da kuka yi na wannan ma'adini?
Wato cinikayyan suna da yawa, amma wanda zan iya tunawa shi ne na wani dutse sapphire da bai wuce gram 20 ba in ya kai, da wani aboki na ya yi cinikinsa, karshe dai ya bar kasan nan a naira miliyan 50 a lokaci guda, kuma a America wannan dutsen ne dala miliyan aka sai da shi.
Wato an kai America ne?
An kai America aka kai. Ko da ka san yawanci manyan attajirai da sarakuna su suke tu'ammali da shi. Sai kuma na biyu harkan farakasa kawolin. Ina zaune wani mutum ban taba sanin sa ba, Ibo ne daga kasan daga Port Harcourt. Yake ce ya ga suna na ne a system, wani tura masa cewa ina harkan kawolin, ya ce tabbasa ka ake. Yace to in tura masa da sample na wannan kawalin din, na tura masa da sample bai taba gani na ba, ban taba ganin sa ba, kan ka ce kobo sai gashi ya turo min miliyoyin naira. Haka ne ta tura ma dan talikin nan Kawolin.
Shi Kawolin din nan da me ake amfani da shi?
Eh, Kawolin ana harkoki da dama da shi. Masu harkan penti suna amfani da shi, masu harkan taki suna amfani da shi, masu harkan ceramics abinda ya shafi kamar su tiles da kayan karo suna amfani da shi, masu harkan roba suna amfani da shi, masu harkan magunguna pharmaceutical kenan suna amfani da shi, masu harkan hoda suna amfani da shi, ga abubuwa dai birjik.
To shin kin yaya ne muna ganin turawa suna zuwa nan suna sayan wannan kenan? Sun fi mu sanin daraja da muhimmancin sa ne?
Ai, ba wai sun fi mu sani ba, mu ba mu san muhimmancin sa ba. Ai, dutse da nace ma dutsen alfarma ne ke dauke da shi ne CB, daidai da taurarin ka, daidai da amfanin da wannan dutsen yake ma. A yanzu masu kuɗi ne suke sayar, kuma da a ce manyan mu za su gane, a ce an kafa kasuwan a nan Najeriya ko jihar Bauchi, yanda duk waɗannan duwatsun muna da shi sai ta zama kamar Dubai. A zo ana cin kasuwan a nan ma, zai ɗaga darajan da alfarman da nishibin duk zai ɗaga darajan garin ta dawo kamar yadda ake ganin sauran wasu ƙasashe. A yanzu da zan wannan dutse da kake ganin rubi, da zan sa shi a yanan gizo in ce muna da rubi mai gram kaza, yana mai tabbatar ma sai ka ga turawa aƙalla 200 sawunsa, saboda ana nan ana ta cikiyansa. To turawa sun fi mu da rajin, sun sani a fi mu san amfaninsa.
Leda ɗaya shagon domin saboda shi ma mu ji daga bakinsa. Alagabata malam, ko za ka gabata mun da kanka?
Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Alhaji Abubakar Inuwa Labaran, Bararin Darazu.
Ta yaya ka samu kanka wannan hidima na hada-hadar kasuwancin ma'adinai?
To alhamdulillah, na shiga hidimin aikin ma'adani a kalla ba kasar Badda da matsayin shekara 20 ina yin harkar ma'adani. Kuma harkar ma'adani harka ce ta yi, ina aikin gwamnati bayan na aje ne ma na zo na fada na kama na yi, amma shi gari guda ne. Na farko ni na fada ne a bangaren masu aiki na industrial mineral, abinda ake kira kayan nau'in wanda ake sarrafa da su na kamfanonuwa.
Ya kasuwancin wannan ma'adinai yake?
To kasuwar ma'adinai kamar kowace kasuwa ne da ka sani, wanda zaka je ka shiga ka sai kaya kamar yadda kasuwa take haka wadda muka santa. Amma muhimmancin mu shine ba ma zuwa cikin kasuwa wadda muka sani irin na gwamnati, mu je mu baza hajin mu, saboda hajin mu yafi karfin shago. Na farko shine mukan kama office ne sai mu zanna, sai mu signboard din mu, mu registration din mu, mu register da gwamnati, mu kuma da kungiyar mu a da gwamnatin tarayya, ministry da take nauƙin wannan kayan wanda aka dora mata haki. Mukan yi license din mu a wurin mu, a wurin da kuma na saya da na sayarwa duk ana yi.
Bari in je ta bakin wani dan kasuwan harkan ma'adinai din, ko za ka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni dai sunana Mahmuda Ibrahim, ni dai cikakken dan madani ne, kuma ni dai a madani dai gado ne.
To
domin shi na tarar shi kuma nake yi,
haka ne.
Na dai yi makaranta, amma bayan da na gama makaranta ban ma nemi aikin gwamnati ba, na koma asalin sana'an da na sani.
Kai mutumin ina ne?
Ni mutumin Adamawa ne.
Adama, ka zo nan Bauchi kake harkar?
Lallai haka
ne. To yanzu ka samu shekara na?
To lallai dai ni dai ban kai shekara guda ba a Bauchi. Da mu 'yan madani mutane ne wanda ba mu zama wuri guda.
Kai tono kake yi ko kuma akan kawo maka ne ka saya ka sayar?
Owa lallai mu siya muke masiyar.
Ya kuke ku gane ya alaman wuri mai ma'adinai yake?
Eh, to lallai ita kowane madani tana da irin nata alama, domin kowane irin madani yana da samfil daga sama irin alaman da yanda take, domin akwai su duwatsu da zaka samu wanda kowane madani yake tafiya tare da shi. Daga sama in ka je ka gan wayannan duwatsun ka san lallai kaza da yake nan kasa, kuma in ka tona wannan abun shi zaka samu.
To da kashe dan so cewa mai ya karkare mana wannan hira ta mu na kasuwancin ma'adinai, da kira kuma da mai yiwuwa ya jawo hankalin gwamnati akan abubuwan da ya kamata a yi don harkar tasu dai akwai fita a ciki.
To kira dai da zan yi shine kira ga dukkan 'yan ƙasa, masu ƙarfi da marasa ƙarfi, su zuba hannayen jarinsu a harkar nan na ma'adini, domin akwai samu a ciki. Akwai asara matuƙa idan ka shiga da ka, yayin da kake so ka zuba jarinka a wani harka, ka zo ka same mu ofishin mu na kungiyar ƴan ma'adini, za mu baka shawara kan abin da ya kamata ka yi. Tabbas ba za ka yi asara ba, amma in mutum ya shiga da ka abun ba daɗi, in mutum ya wasa sai ya yi nadamin ma zuwan sa duniya. Lalle kira kuma da zan yi ga gwamnati shine lalle gwamnati ya kamata ta maida hankali akan wannan harka. Najeriya muna da arzikin da za mu ci da wata ƙasa ma ta harkar ma'adini, sai dai idan ba a kula da mu ba.
Maryam Dauda, wannan shine tattaunawa da muka yi da ƴan kasuwa masu harkar ma'adinai, Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Yohana YP Buru, ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a cikin garin Kaduna. Bai caka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai, kristoci da mabawanta addini a Nigeria. Jama'a, dole kowane mutum ya ji tsoron Allah, domin littafin mai tsarki ya yi mana maganar zaman lafiya a littafin Matta Sura 5 aya 9 da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya. To, ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko kana bin wata addini daban, to ga magana nan. Maganar zaman lafiya ba na kirista kadai ba ko na musulmi kadai, bil'adama ne gaba daya. Hadda dabbobi da mahalli na bukatan zaman lafiya, duk abin da ke da rai na bukatan zaman lafiya. Domin da haka ina so in kira ga ya ku matasan Najeriya, tun daga arewa har Najeriya gaba daya. Matasan kristoci ne ko matasan musulmi? Mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin Krista ko ta addinin musulunci, akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara, akwai tarbiyyan da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini. Domin da haka ina son kira ga ku matasa, an fara kujin siyasa, kakan siyasa ta bayana, masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu, sai amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe a maranan rantsar da su. Ba za ma tuna akwai talaka a kasar nan ba, sai dai su da iyalansu da abokanansu. Ko ku a baku kwaye ko ƴan kudi don ku sai da yancinku. To, don Allah matasan arewa, don Allah matasan Najeriya, ku ji tsoron Allah. Kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa, a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini wai domin a biya wani bukata kuma a barka a tutan babu. Ina roƙonku matasa, kada ku saida yancinku, ku zabi nagari na kowa mai tsoron Allah. Kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatinku ba daya ba, ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare. Kada ku yarda a yaudare ku, an dade ana mana yaudara, an dade kuma ana zaben tumun dare. Don Allah ina kira gare ku matasa, ku ji tsoron Allah, ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki, ku zama masu tsoron Allah kowane mataki. Kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben. Bari Allah Ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addinai a Najeriya. Mu san kiman rai da kiman kawunan mu da kiman addinan mu da irin tarbiyya irin ta addinan mu, domin kada mu gaya su amfani da musu cutar da mu. Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cututtukan da suka shafi cikin cikin dan adam, wato gastrointestinal diseases a turanci. Muna tare ne da Dr. Hajir Mamman Nasir, inda ta yi mana bayani kan cututtukan da suka shafi cikin ciki da aka fi samu a nahiyar Afrika da kuma Najeriya. Ta likita gare ki.
A duniya gaba daya, matsalolin da ke samun mutane a ciki suna da yawa, amma yanzu tunda muna magana Afrika da kuma Nigeria, zan mai da hankali akan waɗanda suka fi samun mutane a nan ɓangaren duniya. Muna da abin da ake kira ulcer, gyamban ciki. Abin da ke jawo shi shine akwai wata bacteria, ƙwayar cuta da ake kira Helicobacter pylori, tana jawo wannan. Kuma ba ita ba ma kadai, waɗanda suke shan giya shi ma zai iya jawo musu matsalan nan, ko kuma masu cin abinci mai yaji da yawa. Amma dai ita wannan ƙwayar cutar na Helicobacter pylori shi ya fi jawo ulcer. Shi ne sai mutum ya ji yana fama da ciwon ciki, ko kuma ƙunnafi na damun shi, sai kuma idan ya ci abinci ko ya sha magani zai dan samu sauki. Bayan ulcer muna da wani abu da ake kira ƙunnafi. Shi ma disease ne, shi ma cuta ne na kanshi. Sunan yana da tsawo amma dai kawai dai zan ban muku shi akan ƙunnafi. Shi ma akwai abin da ke faruwa a cikin jikin mutum da zai saka mutum abincin ya rinka taso masa sai ya rinka ji kaman ƙunnafi din. Shi ma wata matsala ce da ake samu a nan. Wani kuma da ake samu shi ne appendicitis. Appendix ɗin nan mutum zai tashi sai ya ji ciwo a cikin shi gefe na hannun dama daga ƙasa-ƙasa. Kuma ciwon zai iya matsawa wajen cibi. Idan mutum yana tari ko yana tafiya zai ji ciwon na ƙaruwa. Abin da ya kamata shine a yi wa mutum surgery, a yi mishi aiki a cire abin da ke damun shi din. Saboda idan ba a cire ba zai iya jawo mishi wani matsala, har ma zai iya kasancewa yana kashe wasu mutane in ba a yi abin da ya kamata akan lokaci ba. So bayan wannan kuma akwai esophagitis. Shi kuma wannan shine abin da ya shafi makogoro. Shi kuma zai iya kasancewa mutum ya ci abin da bai kamata ba, kamar masu shan giya ko kuma masu shan ƙwayoyi, zai iya jawo musu matsala a makogoro. Har cikin ciki ma duka zai iya jawo duka, amma wani lokaci makogoro ne. Akwai kuma ciwon da a makogoro din mutum ba zai iya haɗi abinci yadda ya kamata ba, sai ya ji ya tokare abincin, ko abincin ya fito in ya ta hanci, ya fito mishi ta hanci, ko kuma in yana tari sai ya rinka ganin ƙwayoyin abinci suna fitowa. Wannan yana nunawa cewa akwai matsala a cikin makogoro da ke tafiyar da abinci daga baki zuwa ciki din. So abin da ya kamata mutum ya yi ya je asibiti a duba shi.
Shin kamar wasu irin abubuwa ne ke sa mutum ya samu waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki, musamman mu anan da ake alakanta rashin cin abinci da cutar ulcer ko kuma gyamban ciki?
Gaskiya kamar cutar ulcer ba daidai ne ban an ce wai mutum bai ci abinci ba. Idan mutum yana da cuta din, idan ya ci abinci yana taimakawa mutum ba zai rinka jin ciwon ba yanda ya kamata. Amma ba gaskiya ne ba wai rashin cin abinci shi ke jawo ulcer. Ulcer din kamar yadda na faɗa akwai ƙwayar cuta Helicobacter pylori da sauran abubuwa da ke jawo cuta din. Amma abubuwan da ke jawo cututtukan nan shine shan giya, cin abincin da bai kamata ba, kamar irin yaji da yawa. Mutum zai iya cin yaji amma daidai gwargwado, ba da yawa ba sosai. Da kuma wani kawai haka nan genetics, abin da ake kira genetics, gado. Kan ma in ya zo ɓangaren irin su ta su kansa, akwai kansar ciki. So waɗannan zai iya kasancewa mutum ya gada. Su ne gaskiya ke jawowa. Wani abun kuma kawai haka nan ne, kawai akwai matsala ne daga ciki-ciki ɗin. Ba wai mutum ya yi wani abu ne ba, kawai dai ya faru ne. Mutum ba shi da yanda zai yi. Amma idan dai ka je asibitin Allah ya taimaka sai ka ga an samu magani, an warke.
Shin yaya tsananin cutar idan mutum bai dauki matakin da ya dace ba, misali idan mutum bai je asibiti ba?
Idan mutum bai je asibiti ba, cutar nan zai ci gaba da karuwa. Idan ya ci gaba da karuwa kuma zai iya baguro wani abin da bai kamata ba. Ya fara daga abu dan karami sai ya zama abu babba. Idan da ya fara mutum ya je asibiti, maybe aka duba shi, aka bashi magani ko aka yi abin da ya kamata, mutum zai warke. Amma idan bai je asibiti lokacin da ya kamata ba, watakila lokacin da ya isa asibiti din za a ce ai babu abin da za a iya yi saboda cutar ya riga ya zama ba an kai lokacin da babu abin da za a iya yi, an kai makura. So idan cuta ya fara kadan, gwara a nemi magani, saboda idan ba a nemi magani ba zai iya zama wani abu da za a kai makura.
Shin yaya ake maganin waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki, musamman a nan Najeriya?
abinda ya tunda cututtukan suna da yawa, kowanne da irin yanda yake da yanayin da yake zuwa da kuma yanda ake yin maganin shi. So zancen a ce wai magani daya zai yi wa kowanne irin cutin ciki din aiki, ba haka ne ba. Abinda ya kamata mutum ya yi is kaman idan mutum yana fama da ulcer and ya sha magani kuma bai yi ba kwana biyu, kwana uku, kwana biyar, kwana bakwai, kaka zauna a gida ka tafi asibiti. So kawai dai shine idan mutum yana fama da cututtukan nan, yawancin su babu magani a pharmacy ko chemist da zai yi magunguna da zai magance waɗannan matsaloli. Asibiti ne za a duba, a yi test, a ga me ke samun mutum, sai a san yanda za a tafiyar da lamarin treatment din. So abin da ya kamata mutum ya yi is idan yana jin akwai wani matsala a tattare da shi, kawai ya je asibiti, saboda nan ne za a iya dubawa, a duba shi yanda ya kamata, a bashi maganin da zai mishi aiki, ba wai ya yi magani da kanshi kuma ya je asibiti a ce ai an kai makura, babu abin da za a iya yi da ka zo wancan karan da watakila an taimaka.
To likita, shin ta yaya mutane za su kare kansu daga cin karo da cututtukan makogoro?
Na farko shine shan taba. Shan taba na jawo cututtuka da yawa, ba wai na ciki ba, amma duk cututtukan gangan jiki kan masu kansa. Sai a ce maka ai shan sigari na ɗaya daga ciki. Wani abu ma da kan ma yara ya kamata su sani shine shan shisha. Sai a ce ai ba sigari ne ba, a'a shisha actually shi yake jawo cutan makogoro fiye da kansan makogoro fiye da sigari. So shan sigari, shan shisha, har shan wannan giya ma shi ma yana jawowa, akwai cutar da yake jawowa na makogoro. So wayannan abubuwan gaskiya ya kamata mutum in yana yi ya rage har ya kai lokacin da ya ma daina, ya tsaya kwata-kwata. In kuma mutum baya yi, kada ya fara abubuwan nan.
Daga ƙarshe, wasu irin matakai ya kamata mutane su ɗauka don kare kansu daga cin karo daga cututtukan cikin ciki?
Na farko shine kamar yanda dai na faɗa, idan mutum ya san wani abu na damun shi, kada ka yi ka zauna ka ce ko malaria ne ko typhoid ka ta shan magunguna bayan ba shi ne ba, kai baka sani ba, amma ka je asibiti aka duba ka, za a ce ai ba shi ne ba, wani abu ne daban. So idan ka san wani abu na damun ka, ka tafi asibiti a duba ka, a bada abin da ya kamata. Kuma cin abinci na gina jiki, ba wai kawai a ci shinkafa da miya da nama ba, amma mutum zai iya in ya hada da su ganyayyaki, su karas, su tumatir, su alayyahu, su salad, su lettuce, duka.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan za mu dasa aya cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Hajar Mamman Nasir da kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.